السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسو سرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ya yau dai muna asabar ne 11 ga watan Rabi'ul Thani na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 5 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kuma lokaci, a yau ma muna tare da shehi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OYN, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana na Sidir Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma Qur'ani yana cewa cikin suratu Ali Imran, Allah yana cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Allah ce lalle waɗanda suke musanya alkawarin Allah da rantsoyinsu da wani abu da wani farashi dan kankani, Allah ce waɗannan ba su da rabo a lahira, kuma Ubangiji ba zai musu magana ba, ba zai dube su duban rahama a ranar alkiyama ba, ba zai kuma tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Wannan aya tana bayanin wani narko mai tsanani da wata azaba mai raɗaɗi da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar ma waɗanda suke irin wannan halin da aya ta bayani. Yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, suke musanya alkawarin Allah da rantsan-rantsansu da wani farashi dan kadan. Musanya alkawarin Allah, alkawarin Allah shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar a littafinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a sunnarsa na hukunce-hukuncen addini, na hukunce-hukuncen ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta su ko ya wajabta su, ya shar'anta su ga bayinsa. Addinin Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shari'ar Allah kamar yadda Allah ya saukar da ita a cikin littafinsa, Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayaninta a cikin hadisansa, wanda dukkan wani musulmi mumini wajibi ne ya yi riko da wannan addinin, ya yi aiki da wannan shari'ar. To duk wanda ya zaɓi ya canza wannan shari'ar, ko ya canza wannan dokar ta Allah subhanahu wata'ala, ko ya canza wani abu na addinin Allah subhanahu wata'ala, ko ya canza wani alkawarin da yake tsakaninsa da Ubangiji ta hanyar wato rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala don ya samu wani abu na duniya, na ƙyalƙyalin duniya, na jin daɗin duniya, na moriyar duniya, ya yadda ya yi waɗancan abubuwa na canja ayoyin, na canza alkawarin Allah, hukunce-hukuncensa, shari'arsa, ko rantsuwa da sunan Allah don ya samu wani abu na moriyar duniya, to babu shakka wannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan wato sakamako ko kuma wannan narko mai tsanani a kansu. Allah da farko ya ce la khalaqa lahum fil akhirati, ba su da wani rabo a lahira. Sannan ya ce wala yukallimuhum, ba zai yi musu magana ba, wala yukallimuhum Allah, Allah ba zai musu magana ba, wala yanzuru ilayhim yawm alqiyamati, ba zai yi duba zuwa gare su, duba na tausayi, na rahama, na jin kai ba. Sannan wala yuzakkihim, ba zai tsarkake su ba. Sannan kuma Allah ya saki cewa wa lahum azabun alim, suna da kuma azaba mai daɗi. babu shakka wannan narko ne mai tsanani, narko ne mai tsanani. Duk wani wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan alkawarin irin wannan narko, to wannan mutum ya tabe kuma ya asara, ya tabe ya yi asara, wanda duk zai fifita wani abu na duniya akan wani abu na shari'ar Allah subhanahu wataala da addininsa. Ya yarda ya saki hukuncin Allah ko ya canza hukuncin Allah saboda ya samu wani wata garabasa ta duniya, ko ya yarda ya shigo da sunan Allah cikin al'amari ba dan kuma saboda ya yaudari abokin mu'amalarsa ya cuce shi saboda ya saka sunan Allah shi kuma ya saki jiki, to babu shakka wannan ya daukar wa kansa babban narko mai tsanani, wanda shine Allah subhanahu wataala yake bayani sana. Da haka ya tabbata a cikin Sahih Muslim da Musnad Imam Ahmad, hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa thalathatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah, la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Mutane uku Annabi yace Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle su ba, ba zai yi musu duba, wato ba zai musu magana ba, ba zai musu duba na rahama ba, sannan kuma zai tsarkake su, suna da azaba mai tsanani. Abu Dharr da ya ji wannan ya ce, ya Rasulullah, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah, waɗannan mutane sun taɓe kuma sun yi asara, su wane ne su ya ma'aikin Allah? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, al-musbir والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. انه يجي na dayan su shine al-musbil, wanda yake sakin tufafinsa suna jan kasa saboda jin shi ya isa, ko saboda al-mubazzaranci, ko saboda girman kai, idan to yana alamar sa sakin tufafinsa suna jan kasa, shine na farko. Sannan kuma al-munfiq sil'atahu bil-halif al-kadhib, wanda zai yi rantsuwa don ya sayar da hajarsa, don ya sayar da abin kasuwancinsa, zai yi rantsuwa ta ƙarya saboda mai saya ya yarda da shi, ya nutsu ya sayi abin nan a yadda shi yake so. Sannan na ukun su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mannan, wanda zai bayar kuma ya dawo yana gori kan cewa ya yi ko ya bayar ko ya taimaka. Waɗannan guda uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai, wato zai musu irin wannan narko mai tsanani. Na farko Allah ba zai musu magana ba, wato maganar da za su ji tausayi da rahama a cikinta, ba zai musu duba na rahama ba, ba zai kuma tsarkake su daga zunubansu ba, ya yafe musu, kuma sannan ya tanada musu azaba mai tsanani. Haka nan ya zo a cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ainihin faɗi wannan narko, ce salasatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Mutane uku Allah subhanahu wataala ba zai musu magana ba, ba zai dube su duban rahama ba, ba kuma zai tsarkake su ba, sannan suna da azaba mai daɗi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi na farko shine al-rajul fi al-falati ala fadli ma yamna'uhu ibn as-sabil. Sana nabi alladhi yahlifu ba'da al-asr, yahlifu kadhiban ba'da al-asr annahu akhadha sil'atahu bi kadha wa kadha. Sana nauku alladhi yubayi'u al-imam la yubayi'uhu illa lid-dunya, in a'tahu minha waffa wa in lam yu'ti minha lam yafi. Annabi yace waɗannan uku su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ba zai musu magana ba, ba zai kalle su duban rahama ba, ba kuma zai tsarkake su, suna da azaba mai tsanani. Mutum na farko, mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi, wato yake tsaye akan wani ruwa wanda ya wuce buƙatarsa, amma kuma wani matafiyi ya zo yana son wannan ruwan ya sha, ya hana shi. Sannan na biyu shi ne wanda zai riƙa rantsuwa bayan la'asar, rantsuwa ta ƙarya cewa kayan nan ko abin sayarwa nan shi fa kaza 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 aka sayar masa, alhalin ƙarya yake kawai yayi haka dan zuri dan ya zura mai saya. Sannan na uku shine wanda zai yi wa shugaba mu baya, wato ya bashi yarjewarsa da amincewarsa. Ba dan komai ya bashi yarjewarsa da amincewarsa ba sai dan duniya. In ya bashi wani abu na duniyar shikenan ya gamsu a ci gaba da tafiya tare. In ya hana shi kuma ba zai cika masa alƙawarinsa ba. To Annabi ya ce waɗannan suna da wannan narko. Duka wannan idan muka duba za mu ga cewa abinda ya jawo musu wannan shine rashin ɗaukan shari'ar Allah da addininsa da muhimmanci. Za su iya wasa da sunan Allah, za su iya ƙarya da sunan Allah, za su iya yaudara da sunan Allah don su samu biyan buƙatarsu. Ba kuma abinda ya dame su sai wannan buƙatar tasu ta duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-musbil, saboda al-musbil mai sakin kayansa suna jan ƙasa alama ce ta takabburanci. Duk mai girman kai ba zai karɓi gaskiya ba. Ba za a gaya masa gaskiya ya ji ba. Ba za a faɗa masa gaskiya ya ɗauka ba. Saboda girman kansa ba zai bashi ba. Wanda kuma duk zai yi girman kai to zai taka shari'ar Allah. Zai taka dokar Allah. Zai yi watsi da hukuncin Allah. Zai fifita son zuciyar shi akan abin da Allah da manzonsa suke so. Wanda kaga wannan musanya alkawarin Allah ne shine hukuncin Allah da wani abu na duniya kankani. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wanda zai yi rantsuwar ƙarya saboda abin sayarwarsa, saboda ya sayar da abin sayarwarsa yadda da farashin da yake so. Saboda zai iya zuwa nuna maka abin sayarwarsa ya ce wallahi kaza shi ma aka bashi shi. Shi ma bai same shi ba sai da kaza don haka 'yan ribar da ya ci kaɗan ci. Alhalin ƙarya yake ba haka aka ba shi ba. Ya sayi shi da arha, ya tsoga kuɗi, yana so kuma kai ka saya tare da jin cewa ya kyautata maka. Saboda 'yan riba kaɗan ya sa maka. Alhalin ƙarya yake. Ko ya je maka ya ce maka wannan kayan ko wannan abu duk kasuwan nan in ka zagaya ba za ka same shi da wannan farashin ba. Alhalin ƙarya yake. Ko ya ce maka wannan kayan ba za ka taɓa samun mai ingancinsa ba. Yana da kyau kuma duk wanda za ka samu ba zai kikin wannan ba. Alhalin ƙarya yake. To wanda duk zai ɗauki wannan kaga yana so ya samu wani abu na duniya ne da wannan rantsuwar tashi. Kuma wani abu da zan samu na duniya kaɗan ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Duka duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta abu ne ƙanƙani a gurin Allah. Ba ta kai fiffiken sauro ba a gurin Allah. In aka ce samanan kalilan dan farashi kankani, kakkaza ce ana nufin kankani a gurin ka, a gurin Allah ake nufi. Kuma duniya abin da yake cikin ta kankani ce a gurin Allah. Da bai ce laukanatu dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqa kafiran minha sharbatan. Da duniya a gurin Allah ta kai kwatankwacin fiffiken wato sauro. Annabi ya ce to da Allah bai shayar da kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba. Ba zai bashi ko da kulɓi guda na ruwa ba zai samu ba. Saboda darajar ta in har ta fi wannan. Saboda haka a gurin Allah duniya mata'un qalil ne. Dan jin daɗi ne ƙanƙani. Raditu bil hayati dunya wal hayati wa ma mata'ul hayati wa mal hayati dunya illa qalil wa mal hayati dunya fil akhirati illa qalil. Shin kun gamsu kun yarda da rayuwar duniya? Allah ce to rayuwar duniya a gurin Allah ba komai bace in aka kwatanta ta da lahira sai dan abu ƙanƙani. To saboda wani abun duniya ka fifita wani abu da zaka samu wanda bai taka kara ya karya ba. Komai yawansa a gurinka ba komai bane, wata rana zaka rasa shi. In ma baka rasa shi ba shi zai rasa ka. To ka fifita wannan akan zamanka da Allah subhanahu wataala lafiya. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim da waninsa. Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man iqtata'a man halafa yaminan li yaqtati'a minha mal imri'in muslimin wa huwa fiha fajir laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani wanda zai rantsuwa da Allah ba dan komai ba dan ya ci wani kudi na dukiyar musulmi ya ci kudin wani ba bisa gaskiya ba yayi masa rantsuwa dan ya ci kudin sa dan ya samu wani abu na dukiyar sa alhalin ƙarya yake annabi ya ce to zai hadu da Allah Allah yana mai fushi da shi a lokacin al-Ash'as ibn Qais yana lokacin da waɗanda suka ji Abdullahi dan Mas'ud suka zo suka same shi suka faɗa masa ga abinda annabi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai yi rantsuwa ta ƙarya dan ya samu wata dukiya ce wata dukiya ta mutum musulmi zai hadda Allah yana mai fushi da shi sai ya ce sai shi al-Ash'as ibn Qais sai ya ce da ni abin a kaina abin ya faru a kaina abin ya faru saboda Abdullahi dan Mas'ud ya karanta waccan aya da muka karanta farko allazina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan hazuwa karshe sai al-Ash'as ibn Qais ya ce a kaina abin ya faru wani rikici ya hada ni kan wata rijiya ko kan wata gona tsakanina da wani dan amina bai yahudi sai na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka kawo shaida ko yayin rantsuwa kana da shaida yace ba ni da shaida yace to zan ba zai rantsuwa yace ya rasulullahi ba tsoron Allah suke da shi ba yahudi ne bai da tsoron Allah zai iya yin rantsuwa karshe shikenan ya cinye min rijiya ta ko ya cinye min gonata to shine sai annabi ya karanta wannan ayar allazina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولهم عذاب اليم yace da shi ai ga abinda Allah yake cewa saboda duk wanda zai yi amfani da sunan Allah dan ya cutar da wani dan uwansa musulmi ta hanyar rantsuwa ko ta hanyar nuna masa Allah ko ta hanyar nuna shi mai gaskiya ne tsakaninsa da Allah yake kaji mutun ya ce wallahi tsakanina da Allah nake gaya maka haka abin nan yake tsakani na da Allah haka zai ce maka koda bai ce wallahi ba koda bai ce billahi allazi la ilaha illa hu ba koda bai rantsuwa ba yace tsakani na da Allah nake gaya maka to ya sako Allah cikin abu mu'mini mai san Allah da manzansa in yaji an ce tsakani na da Allah zai nutsu zai saki jiki za a yi harkar da shi alhalin wata wani gadazzari ce aka shirya masa yaudara ce cuta ce to annabi ya ce a cuce ka amma fa duk wanda ya maka wannan cutar ga tanadin azabar da Allah subhanahu wataala ya masa tanadin azaba kuma mai tsanani za mu ga a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mutumin da zai yarda da shugaba amma ba don komai yarda da shugabancinsa ba saboda abin duniya saboda haka yana zaton shugaban nan mai ci ko wani dan takara mai son wata kujera in yana kai ko in ya samu to shi zai masa goma ta arziki zai rika bashi za a dama da shi don haka zai nuna yardar shi da kaunarsa da biyayyarsa ba wai dan Allah ba saboda duniya in ya bashi wani abu na duniya to shikenan sai ya ci gaba da nuna masa kauna da nuna cewa ya shine mai gaskiya shine wanda ya dace amma wanda ya hana shi to kuma zai juye ya dawo ya zage shi ya bace shi ya gaya masa bakar magana ya ce daman makaryaci ne daman macuci ne wannan annabi ya ambace shi cikin wanda Allah zai ma wannan munar azaba wanda zai hadu da shugaba ko wanda yake ci ko mai neman hawa kun kujera kamar yanzu halin da muke ciki na din takarkaru din nan ya bashi yardarsa ba dan komai ba saboda duniya nace la yubayihu illa lidunya in a'tahu minha radi ko kuma in a'tahu minha waffa in an ya bashi shikenan ci gaba da biyayya ya ci gaba da nuna masa kauna ya ci gaba da yi masa yakin zabe ya ci gaba da bashi kariya amma yanda duk ya hana shi ko ya juya masa baya ko bai samu abin da yake so ba lam yafi ne wuce ba zai tsara kuma bashi wato cika masa alkawarinsa ba shine wadanda Allah subhanahu wataala yayi magana su a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗi munafikai da irin yadda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن أنبسوا أنا أبن دنيا. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أقول أن فكري مكزن إيه أكن صدقة دائكي كاو مكا الله يكبيرها أنه صلى الله عليه وسلم أبن دائكي كاو نصدقة نزكة نتي مكو أغبان أنه صلى الله عليه وسلم الله يكبير منافقا نسكي كاولنشي إن يباسو دقا تشكي شكينا سنونا يرداد أمن شيوا أم باسو إن دو أواسو شكينا ستسيقب دفشي لنونا باتش لنسو تو حكا duka wani munafiki yake irin mu'amala da wanda yake mai mulki in ya bashi shikenan in bai bashi ba shikenan ya zama ba mutumin kware ba. To annabi ya ambaci wannan cikin waɗannan mutane da Allah subhanahu wataala yayi ma wannan narku la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wala yuzakkihim wala lahum adhabun aleem. Duk mu'amala da zaka yi da mutum sunan Allah ya shigo to kaji tsoron Allah ka sani Ubangiji shine wakili anan duk abin da zaka ce tsakaninka da Allah aka ce tsakanina da kai tsakanin wato tsakani kai da tsakani da Allah kai yadda zaka yi tsakani da Allah to Allah ne wakili kuma Allah ne mai sa ido akan wannan abin wallahu ala kulli shay'in wakili. Randa kai ba daidai ba to Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi zai yi hisabi hisabin sa kuma tsanani ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya kinta.
To amma kuma min malala ya saka alkhairi. Sai mu tafi kwa yauta zu daga wanda yake cewa assalamu alaikum. Da Allah mala akwai wani nasi ne da ke nuna cewa sau uku Allah subhanahu wa ta'ala yana gafartawa Iblis yana cewa baya so.
Ah wannan sai dai na sunka. Amma alqur'ani yadda ya gaya mana kissar ta faru tsakanin Iblis da aka ce ya sujjada ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi Adam alaihi salam, yake masa sujjada saboda girman kai, yake ganin yafi Annabi Adam alaihi salam komai, yafi shi daraja, shi an yi shi da wuta, Annabi Adam an yi shi da tabo, saboda kai ya bijire ya girman kai. Allah subhanahu wataala ce masa wa inna alayka la'nati ila yawmiddin, la'ana ta tabbata akan ka har zuwa tashin kiyama. Tun daga lokacin ba magana an gafarta masa, Allah ya ce ya yi la'ance shi har alkiyama ta tashi, kuma a cewa ya dawo ya gafarta mishi ba haka ba ne.
Sai wannan yake malam mutum ne aka bashi ajiyar kaya kuma ya adana su da kyau, kuma ba su rubuta adadin kayan ba saboda yadda da juna. To sai Allah ya yi wa mai kayan nan rasuwa, ya zo zai kai kayan ga magadan mutumin, sai ya lura da cewa kayan kamar sun ragu, amma bai san da me bane babu a cikin kayan, kuma bai san kuɗin kayan ba. Shi ne yake tambayar, to haƙƙin kayan yana kan barawan ne koko shi mai ajiyar, kuma ya zai iya biya kayan tunda bai san wanda aka dauke ba bare kudinsu?
Ita ajiya, in ka ba mutum ajiya to amincewa ce ta sa ka bashi ajiya, wato ka yarda amintacce ne, ba zai ci amana ka ba, ba zai cuce ka ba, shi yasa ka yarda ka bashi kayan ka ajiya. To in wani abu ya faru ga ajiyar nan ba tare da an gane cewa wanda aka ba ajiyar yayi ganganci ba ko da gangan yayi, to ba a cewa a biya. Saboda me? Saboda waccan amincewar da take tsakaninku. Saka ita ajiya, in ka amince ka ba mutum ajiya, to ba magana in wani abu ya same ta ko ta hanyar sata ko ta hanyar gobara, wanda tsautsayi ya fada kan wannan abin ajiya, to ba a dawowa a ce shi wanda aka ba ajiya ya abin nan, saboda al-aminu mu'taman, wanda duka aka amince da shi to wannan abin amincewa ne. Babu magana kuma a dawo a ce ya biya, in aka ce ya biya kama an tome shi kenan. Saboda ita ajiya taimako ne, asalin ajiya taimako ce, wato wanda ya taimako kuma ka dawo ka ce biya ka, in wani tsautsayi ya faru ga abu, wannan babu. Kamar mutum ne da kaya ya kasa dagawa, sai ka taimaka min, sai ka kama kuna kokarin dagawa, sai ya kuɓuce ya faɗo, sai ka tinke shi ka ce sai ya biya ka, taimakonka ya zo, tsautsayi ya zo, to babu magana kuma biya. Amma da a ce da gangan ka daga sai tura ka kayan ya faɗi, to kaga wannan mugunta ne, ya bayyana ba taimako ya so ba. Mutumin da ka bashi ajiya ya an saba sanin in aka ba mutum ajiya mai tsada yakan je ya sa gurin da kowa ya ga inda ya aje zai ce eh yayi masa kyakkyawar ajiya, amma kana bashi sai ya aje ne ya tashi ya tafi sa akan wai zai je ya dauka, kaga ba gurin ajiya bane, to wannan kai sakaci ka yi ganganci in naka ne ba za ka yi haka wani wanka sai ka biya shi. Saboda ba maganar cewa wani abu ya ragu saboda an ɗauki kuma in an tashi lissafi a ce ka biya. Ba biya shi wanda ya ɗauka wannan haƙƙin yana nan a kansa, haƙƙin yana wuyansa. Ranar gobe ƙiyama da shi da mai kayan shi na asali da kuma magada da suka gaji kayan za su tsaya da shi su yi shari'a gaban Allah, amma kai babu ruwanka.
To sai wanda yake ta malam yana da aboki ne wanda yake aiki a inda ake canja kuɗi a Abuja, shin ya halatta ya bashi dala ya tafi da ita idan ya tashi dawowa ya zo masa da nairar domin ya ga hadisi ya nuna kamar an hana jinkiri?
In dai canji ne na abin da aka yadda a canza da tafawar, wato an yadda a yi canji tsakanin kuɗi da kuɗi idan ba iri ɗaya ba ne, kamar zahab da fidda ba ga ba iri ɗaya ba ne, an yadda a yi canji tsakanin mai zinariya da mai azurfa, to haka nan an yadda a yi canji tsakanin mai dala da mai naira ko mai faun da mai naira ko mai saifa da mai naira, duk an yadda su yi canji tsakaninsu. To amma kuma dole ya zama yadan biyadin hannu da hannu. Akwai irin zanjin kirin da larura tana iya sawa a kawai kai a kansa, ta'akhur ne yasir wanda a muqtadal hal, misali a yanzu da ake transaction in ka ba mutum kuɗi zai maka transaction, wani lokaci aka yi transaction ɗin kan ɗan lokaci kafin ya shiga, wannan kaga ba ka da hila ba ka da wata dabara, wannan jinkirin da za a samu aka yi transaction ila ya ɗauki ma awa wani ma sai ka ga wajen awa 24 kafin ma ya shiga, to wannan duk babu komai tunda ba wani abu bane da aka yi shi da ganganci kuma an saba samun irin wannan ɗin. Kamar irin wannan yanayin kai da kake so ka kawo maka naira kana da dala sai ka ce in ya je Abuja ya zo da naira sai ka bashi ya baka, maimakon ka bashi dala ya tafi da ita kana jiran zanda zai kawo naira, wannan ba daidai ba ne. Sai ka yi masa magana cewa ina son canjin dala kaza, in za ka zo daga Abuja ka zo min da shi ba tare da ka bashi ba, in ya je ya kawo canjin shi kenan sai ya miƙa maka sai ka bashi, hannun karɓa hannun bayarwa, haka ya kamata a yi.
To sai wannan ke tamalan shi ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya na mutum ya ci kifi sannan ya sha nono ko madara domin yana kawo cuta?
Wannan ba babu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, magana ce ta masu magana kuma masu nahawu a littattafan nahawu suna kawo shi a cikin misalansu la tashrabi al-laban wa ta'kulu al-samak ko la ta'kulu al-samak wa tashrabu al-laban, za ce wa tashraba ko wa tashrabu ko wa tashrab, wannan magana a ɗafi za ka yi sukuni ne ko za ka yi to sai a kawo shi a nan, to wasu sai ce kamar yadda ya zo a hadisi kamar fil hadisi, kuma ba wani hadisi da ya ce haka, magana ce ta wasu da su suke ganin sun gwada ba su ji daɗi ba, sun ci kifi sun sha nono cikinsu ya juya ko wani abu, wasu kuma su ce su kuma lafiya suka ƙara, wanda suka ce su kuma in ka ci kifi ka sha nono ƙara lafiya kake, wato wani abu ne da ya danganci da irin jikin da Allah ya maka, in ka ci kifi ka sha nono kana samun wato gudawa ko cikinka zai yi murɗi ko wani abu shikenan sai ka daina, in kuma wani ya sha shi ya zauna lafiya shikenan babu maganar a hana shi, wasu sun ce kakka yi wannan, wasu sun ce kuma a yana ma ƙara lafiya, so ba hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba.
To sai wannan take ce malam mace ce jinin biki yake dauke mata yake dawowa, shin kwanaki nawa ne jinin haihuwar yake dauke a kuma za ta yi sallah a duk lokacin da jinin ya dauke ta dakata idan ya ƙara dawowa?
A bisa magana mafi inganci shine jinin biki mafi yawansa shine kwana 40, shine mafi yawansa kwana 40, wannan shine abinda wasu daga cikin sahabbai suka tafi a kai, kamar Ummu Salama tana da ruwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar Abdullahi dan Umar duka sun tafi akan wannan, da wasu da Anas dan Malik sun tafi akan kwana 40, akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan kwana 60 kamar Imam Shafi'i da Imam Malik suna cewa mafi yawan su shine kwana 60, Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal su kuma sun tafi akan cewa kwana 40, duk da cewa akwai wata ruwaya daga Imam Ahmad da take cewa kwana 60, kamar yadda shi ma Shafi'i akwai ruwaya daga wajensa suke cewa kwana 40, amma dai abin da ya fi ƙarfi fi sanarsi kuma sahabbai har ila yau su akansa suke shine maganar kwana 40 saboda shine mafi yawansa in ya dauke kafin kwana 40 shikenan jinin wiki ya kare ba wai sharadi sai 40 din ba in ya dauke kafin 40 shikenan in kuma bai dauke ba har sai da ya kai 40 to in ya wuce 40 to wannan ya zama jinin istihada ne jinin istihada in kuma ya kwado a cikin kwanakin hailata shikenan zai zama kullun jinin haila ya dawo da wuri amma dai ba na biki ba
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan matar da ta je aikin haji sai jini ya same ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta yi komai amma ban da dawafi kamar yadda ta faru da Nana Aisha shine yake cewa idan ya kasance yarar bai tsaya ba har lokacin barin Makka yayi za ta ya za ta yi da dawafi ifada
to su malamai suna cewa kamar jumhur suna cewa jinkirta mata to kamar abokan tafiyarta daga lokacin tafiyar tu har lokacin da za ta gama al'adar sai ta yi dawaful ifada wato dawafin haji kamar yadda lokacin da ɗaya daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da ko Ummu Salama ce jinin ta ya zo dab da lokacin Annabi zai bar Makka Annabi yake cewa ahabisatuna hiya yanzu tsare mu za ta yi wato ya nuna kenan in ya zo abokan tafiyar ta rifka kenan sai su tsaya sai ta dauke shi yasa sai za ta tsare mu kenan sai ya dauke sai ta yi wannan idan haka mai yiwuwa ce musamman ma a wancan lokacin da mutane su suke shirya lokacin tafiyar su sanda suka so su tafi sanda suka so su zauna ba magana ce ta ana da jirgi ba wanda kowa da jirginsa ana tsare-tsaren haji irin na yanzu a wancan lokacin zai rufuka ce wato abokan tafiya ne wanda aka zo daga gari guda tare ana tafiya tare a dawo tare to in akwai yiwuwar rufuka din za su zauna sai su tsaya amma yanzu in ya zanto za su tsaya a iya canza mata tafiyarta misali za ta koma a jirgi na ɗaya ko na biyu kamar da jirgi na hudu ko na biyar in zai yiwu in ko ba zai yiwu ba Ibnu Taymiyya alaihi rahmatullah shi yana ganin daman an hana mata dawafi ne saboda shiga cikin harami shi yasa aka hana mata dawafi to amma tunda har yanzu akwai larura to larura kuma takan halatta wani abin da aka hana sai ta yi kunzugu a wancan lokacin ba su da irin abin da mata suke amfani da shi na masu jini sai ta yi kunzugu sai ta yi dawafin ta maimakon a tafi a ce ta sake dawowa don akwai wasu suke cewa ta tafi in ya so ta sake dawowa to kaga wannan abin yanzu zai yiwu ba ka ce mace ta tafi ta dawo Najeriya sannan ta kuma sayin tikiti ta zauna a cikin iraminta sannan ta sai tikiti ta koma sannan ta yi dawaful ifada sannan ta fita daga iraminta kaga wannan a yanzu ba za a faɗe shi ba saboda haka sai ta yi kamar yadda Ibnu Taymiyya yake gani sai ta sa abin tsare al'ada sai ta shiga ta yi dawafinta shi kenan da shi a gurinsa daman baya sharɗanta tahara baya sharɗanta cewa ba a yin dawafi sai da tsarki bai ce bai iya ce ba sharadi ba ne saboda ba sallah ba ce kamar yadda wasu daga cikin malamai suke kwatanta dawafi da sallah da dawafi sallah ce kawai dai an halatta yin magana a ciki na ganin a wannan ba haka ba ne dawafi ba sharadi ba ne sai da tsarki saboda haka tana iya yin dawafinta so wannan mazhaba tashi tafi sama sauki ga mutane musamman ma a irin yanzu da harkar aikin hajjin ta sabon bande da take a da take cike da abubuwa waɗanda suke masu wuyar sha'ani kuma ba mutum ɗaya ne yake tsara ta ba hukuma ce take tsara da motsinka daga nan da can duka sai yadda hukuma ta tsara maka to kaga wannan ra'ayin na Ibnu Taymiyya yana da sauki kwarai da gaske saboda ta sai ta yi kunzugu ta shiga cikin harami ta yi dawafinta shi kenan sai ta tafi tare da abokan tafiyarta
to sai wani yake cewa mallan idan zai yi wankan tsarki yayi bismillah lokacin da zai fara to idan ya zo wurin yin tsarkin wato wanke wurin najasar sai ya kare mata bismillah ne
a ba shi bismillah ba dole bane kai alwala sai bismillah shikenan ba kai abinda muke bukata shine niyya idan to ka zo zaka yi wankan janaba ce ko wankan mace ce za ta yi wankan haila ko zubiki don to ta halarto niyyar abin da za ta yi to inda aka samu niyya shi kenan babu magana sai dole ta ce bismillah ba dole ba ne
sosai wani gita malam shin ya halatta mace ta rika ziyartar makabarta domin yin addu'a ga mahaifinta da ya rasu?
Ziyartar makabarta ga mace malamai sun yi sabani wanda suka tafi akan cewa mace ba ta ziyarci makabarta ba saboda hadisin la'ana Allahu za'iratul qubur, Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari. Amma da yawa daga cikin malamai sun yadda mace ta ziyarci kabari kamar da namiji zai je ya ziyarci kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa inna tadhkirukum al-akhirah. Na kasance da na hana ku ziyartar kabari amma ku je ku ziyarci kabari domin makabarta za ta tana muku lahira. Saboda haka wannan umarni na ku je ku ziyarta ya shafi mace, mace ita ma ta shiga ciki cewa ta je ta ziyarci makabarta ba don komai ba saboda dalilin da yasa Annabi ya ce a je a ziyarta din ita ma abin ya yana tana da alaka da shi shine fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Za ziyarar makabarta zai tana muku da lahira. Mace tana buƙatar a tunatar da ita lahira kamar yadda namiji yake buƙata. Saboda duk buƙatar iri ɗaya ce, kowa yana buƙatar ya riƙa tuna lahira saboda inganta aikinsa a nan, saboda ya kaucewa abubuwan da za su samu masa matsala a ranar lahira. Don haka za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa abubuwa sun faru wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mace za ta iya ziyara kabari, kamar lokacin da na Aisha take tambaye sa in ta ziyarci kabari me za ta ce. Ya koya mata addu'ar da za ta yi, assalamu alaikum ahlad diyar qaumin min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah qaumin min almuslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Kaga ta tambaye shi me za ta ce in ta ziyarci kabari. Da a ce mace ba ta ziyara kabari sai na wuce toke me zai kai kuma makabarta bayan mata ba sa zuwa. Amma sai koya mata abin da za ta faɗa. Wannan dalili ne karala da ba zai ɗauki wata ma'ana ba illa halaccin mace ta ziyarci kabari. Dan da ba ta zuwa ziyarar kabari Annabi zai koya mata abin da za ta faɗa ba. Me za ta faɗa? To tana ce ta ce me idza zurtul qubur ma za a kula ya Rasulullah, in na ziyarci kabari me zan faɗa? Annabi ya ce ga abin da za ki faɗa. Kaga wannan jimlan ya nuna mata za ta iya ziyarar kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta makabarta sai ga wata mace gindin wani kabari tana da kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baiwa Allah ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri, sai take ce masa dan dai ba kai musibar ta samu ba. Lokacin ba ta san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne. Ta zaci kowane irin mutum ne dai haka. Ya zai zan ta musiba ta same ta ta zo tana kukan musiba da ta same ta shi kuma yana cewa ta yi haƙuri. Sai da ya wuce sai ake ce mata manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam, sai ta tashi a hankalinta ya tashi domin ta yi masa magana ta rashin ladabi. Bai kamata a ce ma'aiki ta gaya masa wannan magana ba. Ta tashi take cewa ta je gidansa ba ta ma ga kowane irin tsaro ba, ba wani mai gadi ba wani kowa. Tana nuna yadda ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauƙin hali da sauƙin kai da sauƙin lamari. Ta shiga ciki ce ya Rasulullah ban san kai ba ne. Annabi yake gaya mata innama sabru inda sadmatil ula, ai lokacin da musiba ta faru a lokacin tana sabuwar ta lokacin ake gane mai haƙuri. Ba wai sai ta tsufa ba, a lokacin da take cikin raɗinta ga mutum ya jure. To abinda malamai suke cewa kaga anan Annabi a makabarta ya ganta. Da sai ya mata faɗa ke me yake kake ma makabarta bayan kin san mata ba sa zuwa kabari. Amma sai yake ba ta haƙuri akan musibar da ta same ta, ta daina koke-koken wannan ba daidai ba ne. To duk wannan duk suna cikin dalilai da suke nuna cewa mace za ta iya ziyarar kabari. Wancan hadisi na la'ana Allahu za'iratul qubur mai rauni ne, hadisi ne mai rauni. Mafi sauƙin isnadinsa shine wanda ya zo da lafazin la'ana Allah zawwaratul qubur, Allah ya la'anci mata masu yawaitar ziyarar kabari makabarta, mai masu yawaita ziyarar makabarta. Don haka wasu malamai suka ce hadisin yana magana ne akan yawaita ziyarar makabarta, ya zanto mace ba ta da aikin bini-bini tana makabarta. To in ka ga haka to babu shakka za ka iya samun tana yin wani abin da bai dace a makabartar ba. Ba wai kawai ziyara take kai ta ba, wanda duk kwana ɗaya bi sai ka ganta a makabarta to akwai wani abu da take zuwa tana yi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya toshe wannan kofar yawaita ziyarar ta su, amma dan ta ziyarci makabarta wato ba koyaushe ba, wata biyu wata uku ta je ta ziyarta a shekara sau uku sau hudu, wannan ba a cewa ta yawaita ziyarar makabarta. Kuma wannan za a hana ta. Wannan magana ita ce mafi inganci daga cikin maganganun malamai da suka yi akan wannan matsala, kuma wannan ita ce mafi wato maganar mafi yawan malamai su sun tafi akan halacci. Amma dai mace ba za ta yawaita yin wannan ba domin gudun kada ta je ta riƙa yin wani abin da ya saba wa Allah a gurin.
Sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam, shin akwai wata addu'a ta musamman ne bayan sallar walaha?
Sallar walaha ba ta da wani addu'a ta musamman illa abinda mutum yake da buƙatar roƙi Allah, kamar kowace sallah da mutum zai ta nafila ko kuma ta farilla. Idan yana da wata buƙata tsakanin shi da Ubangiji sai ya roƙe shi, amma ba wai wani abu aka ware na musamman aka ce ga addu'a da za ta yi don ka gama sallar walaha ba, babu wannan.
Wani kuma yake cewa Allah malam, menene hukuncin mutum ya bada tsofaffin kuɗi a bashi sababbi sai ya ƙara wani abu a kai?
To idan sababbin kuɗin da tsofaffin duk ƙimar su guda ce, wato abinda sabon kuɗin zai sa maka shi ne dai abinda tsohon kuɗin zai sa maka, babu wani bambanci ta ƙima. Ka ƙara wani abu a kansa riba ce, canjin kuɗi da kuɗi iri ɗaya sannan a ƙari da ƙari, to riba sunanta riba ƙarara ce, ba ta da wata ma'ana in ba riba ba. Saboda abinda wannan zai saya maka shi ne zai saya maka abin 1,000, in ka bada sabuwar 1,000 da wanda za ka bada tsohuwar 1,000, duk dai abin da sunanta 1,000 kuma wannan 1,000 ce aka bayar. To baya halatta a samu tafadar. Amma idan tsofaffin kuɗin sun yayyage ba a karɓa su, ko wanda suke ji suna sayan kuɗaɗen da suka mutu suna kaiwa banki, wataƙila akwai abinda suke karɓa wanda ya sanya suke sana'ar ba, to kaga wannan kuɗin kai a wajenka ba kuɗi ba ne, tunda ba abinda za ka saya da shi. Sayan kyakke ce, sai ka zo ka tattara guntun 1,000 ko 500 ko abin nan, ya ɗauki wani kuɗi mai ma'ana ya baka, kai kuma ka bashi wannan gutsattsarin kuɗaɗen. Wannan babu komai, saboda kai ba kuɗi ka bashi ba, ba abinda za ka je a sayar maka da wannan yagaggun kuɗin gutsattsarin kuɗin, ba su yi maka wani amfani ba. To nan ka kamar kadara ka sayar masa, wannan babu laifi. Amma in dai kuɗi ne yana tafiya, in ka je ka bayar za a baka 1,000 ce, in ka sai abin 1,000 ka bayar 1,000 ka bayar, to ba dalili dan an canza wannan da wannan a ƙari ya zama riba.
To sai wannan shi kuma yake ta malam, menene hukuncin mutum ya bada kuɗinsa ga mai sana'ar POS ya haɗa da kuɗinsa da yarjejeniyar cewa zai rika bashi wani kaso a duk ƙarshen wata daga cikin riba da aka samu?
Baya halatta. Shi wannan kuɗi ne kawai ya bayar a canza da kuɗi a bashi kuɗi a ƙara masa a kan, wannan baya halatta. Daidai ke dai ba wa mai POS bashi akan zai rika bashi wani tsari a kan, wannan baya halatta. Shi mai POS abinda aka yi sa aka halatta masa karɓar wani abu a gurin wanda ya zo karɓar canji ko ya zo karɓar tsabar kuɗi a gunsa, saboda wahalar da yake yi ta tashi ka je nan ka dawo, ka je ka cike wasu takardu, ka je ka bi layi, ka hau mota, ka yi waye, sannan kuma ya bar komai nashi ya zauna guri ɗaya ba zuwa ko'ina. To wannan wahalar kimar wannan wahalar ita ce abinda zai karɓa daga gurin wanda ya zo karɓar canji a gurinsa. Amma wanda kawai zai ɗauki kuɗi ya bayar, to kaga kuɗin su ne suke haifar masa kuɗi, su mu'amala da su a bamu wani, sai kuma ka zo a ƙara maka wani abu, to wannan ita ce ribar. Da sanda za ka bada kuɗi a karɓi kuɗi a baka ka ƙara maka kuɗi, wannan ita ce riba, ba a halatta.
To sai wannan take ta malam, kaza ce aka finta ta yi cigiya don maƙotan ba ta samu mai ita ba, sai ta bata a gidanta, to yanzu kuma kazar ta kyankashe yaya kusan 7, shin za ta iya sadaka da kuɗinta ta rike ta ko kuwa ya za ta yi da ita?
Kuɗin da ake wato wahala wajen cewa a yi cigiyarsa shekara guda kamata ya kai rubu dinar, wato ya kai kuɗin da in an sace shi za a yi wa mutum haddi. Amma kaza tsadarta wato ce 2,000-3,000 ba, 2,000 bai kai rubu dinar ba, rubu dinar ya kai wajen 30,000 ko fiye da haka ma yanzu, fiye da naira ta kare yanzu ban san nawa ba ne, amma dai na san wataƙila ya wuce 50 rubu dinar. To kaza ta 2,000 ko ta 3,000 a ce mutum ya yi ta cike ta tsawon shekara, ta kaza za ta mara har shekara guda ba ta mutu ba. So wannan in yayi cikiya na kurkusa wanda ake zaton cewa wataƙila kazar wani ce ba a samu ba, shikenan shi ne kayansa, in kazar ya bayyana yana tabbaisa sai biya shi 3,000 sa ba matsala. saboda in har ta hayyafa ba a san an samu to kai ki cika yake ba sai ki sadaka da azum ba
sai sakon Muhammad daga Maiduguri yake cewa yana tambaya ne kan ingancin kissar Harut da Marut
to ban san wace kissa yake nufi ba Allah da ya ba da labarin sai yake cewa tabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman amma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وكأن الله سبحانه وتعالى يبام العبار الملائكو بيه dai sunan shi Harut dai sunan shi Marut kuma Allah ya saukar musu da wani abu da mutane suke zuwa a koya musu Allah subhanahu wataala ya ce ba sa koya mutane wannan abun har sai sun gargade shi cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu fitina ne kake daka kafirta saka akwai wannan kisar Allah ya bayar kaga ba za a ce a ta inganta ba tunda ma akwai ta akwai kuma hadisi da ake ruwaitowa ana danganta su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin waɗannan mala'iku guda biyu cewa sun yi wani abu na saban Allah ko na wani jiji da kai Allah ya saukar da su duniya don ya jarraba su ko don ya hora su wannan duk ba inganta ba duk wata kissa da aka jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da Harut da Marut wannan gaba ɗaya babu wacce ta inganta Isra'iliyat ne daga Ahlul Kitabi amma ita wadda Allah ya ba da labari cewa Allah ya saukar da su mala'iku biyu Harut da Marut wannan alqur'ani ne ya faɗa saboda ka babu maganar ta inganta ko bata inganta ba karewar inganci karshen inganci kenan matukar inganci kenan Allah ya ba da labarin abu da kansa bayanin tafsirin ayar da yadda shin an saukar da su akwai abin da aka saukar musu na tsiri ko babu wannan magana ce mai faɗi malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan ta tafsirin da muke yi na suratul baqara mun yi darussa ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba akan wannan aya saboda ka in mai tambaya ya koma tafsirin suratul baqara da nake yi zai ji tafsirin wannan aya da maganganun malamai duka har da hadisan da yake tambaya wanda ba su inganta ba wannan hadisi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta game da kissar Harut da Marut amma kuma labarin da Allah ya bayar da yadda yake wannan zance ne na Allah babu maganar su ya inganta ko bai inganta ba
sai wanda yake cewa mallan shi ya kasance can a baya baya yin sallar dare da yawan karatun alqur'ani amma yanzu da Allah ya jarabe shi da wasu matsaloli na rayuwa shi ne ya fara yi sosai to sai ji wani ya ce masa Allah ba zai karba ba saboda tun farko baya yi kuma saboda duniya yake wannan ibadar shi ne yake tambaya mallan ina mafita
ba za a ce wai Allah ba zai karba ba da ya tsarkake niyya san da yake yin su bukata ce ta sai koma ga Allah amma dai abinda yawanci mutane suke na kuskure shine mutum ne ki bautawa Allah sai ya samu sai ya shiga tsanani sai ya shiga tsanani ba zai bautawa Allah ba sai in ya shiga tsanani sannan kuma in ya shiga wato an yayi masa abinda yake ciki shikenan kuma sai ya koma ci gaba da shaihuliyarsa ko ya ci gaba da sakacinsa wannan ba daidai bane kada kai wa Allah irin wannan mu'amalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah je ka nemi sanin Allah wato ka nemi kusantar Ubangiji subhanahu wataala ta hanyar sanin sa da bin sa firrakha'i lokacin da kake cikin yalwa lokacin da baka da wata matsuwa to ka sa Allah a gaba ka nemi sanin addinin sa ka nemi dabbaka sunnar annabin sa sallallahu alaihi wasallama ya'rifuka fi shidda zai tuna da kai kuma lokacin da ka shiga tsanani amma ba wai ka ki sanin sa ba sai ka shiga tsanani wannan ba shine yadda kamata musulmi ya kasance ba da yawa mutane suna wannan sai ga cewa mutum saboda bukata ya tsari kiyamul laili in ya bi Allah ya biya masa bukata sai ya daina ko saboda bukata ya tsari azumi na din litinin da Allah in ya biya masa bukata sai ya daina ko ya tsari yin sadaka in ya biya masa bukata sai ya daina wannan ba daidai bane Allah ya fi karfin kai masa wannan mu'amala kamar kana mu'amalar cewa wai kai kai masa wani abu mai kyau kai ma yayi maka mai kyau yanzu Ubangiji na bauta maka kai ma ka min biya min bukata ta a'a duk wani abu da zaka yi na kyautatawa kanka kake yi ba Allah kake yi ba Allah ba bukatar kyautata in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah cewa in kun kyautata kanku kuka kyautata ba Allah kuka kyautata ba. Duk wata ibada da zakai duk yawanta kanka kake wa Allah ba bukatar ta. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'an 'ibadihi. Ba ya bukatar komai daga bayansa. Ba ya bukatar sa. Saboda kai kake wa kanka kuma kai kake zaka mora abin da kake yi. In ka ki kanka kake cuta. Saboda ba daidai bane bukata ta sa wai mu koma ga Allah dan da bukata ta wuce kuma shikenan mun bar Allah kun kuma ci gaba da harkar duniya. Amma za a ce mutum dan ya shiga cikin matsatsi ya koma ga Allah a ce ba a karba ba dan ba a sani wata kila daga nan ya dore. Amma kai ya zanto ranar da duk bukatar sa ta biya kuma shikenan ya bar abin wannan kuskure ne ba karami ba.
To sai wani ke ta mallan menene hukuncin mutum kawai yayi sujjada kuma ba wai a cikin sallah ba domin roƙon Allah bukatunsa.
Babu wata sujudun du'a, babu ita sujjada. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a sallah cewa in kun yi ruku'u ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala, in kun yi sujjada kuma ku yawaita addu'a. Fa amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa aktharu min ad-du'a fa qamilu an yustajaba lakum. In kuka yi sujjada ku yawaita addu'a ya dace a an samu ku. To guri ne da yake mahalli ne na karɓar addu'a. Amma ba yana nufin cewa in za ka yi addu'a ba shi sai na kai dungula goshin ka kai addu'a. Ba haka, in za ka yi addu'a abinda ake nufi ka ɗaga hannunka shi ne abinda ake nufi. In kana sallah kuma su kaga wannan ita sallah ana kiranta sujjada. Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ya rasulullahi as'aluka murafaqataka fil janna. Ina son ya manzo Allah mu zama tare a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce alayka bi kasratis sujud. Kaje ka yi ta sujjada. Anan ba yana nufin yaje kawai ta sujjada ta sujjada ba, yana nufin yayi tawai ta nafil filu ko yaushe ya samu kusanci da Allah sosai ya samu zama cikin manyan waliyan Allah, to sai ya zanto tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Wannan shine ake nufi. Amma ba wata sujjada tawai in za ka yi addu'a kai sujjada kai addu'a, kai tashi kai nafila. A cikin sujjadar da kake ta nafilar kai ta addu'a shine abin da ake nufi.
Kamalan laifa karalkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci. Sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu na Fatul Rahma, ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatulrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatul Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amar da mushe malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Marijalle mu OAN babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwarsa, ana sai da rasa da na kasance tare da ku da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.